أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد هوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci a yau 20 ga wata na Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai, wanda haka din ya dace wa 25 din watan 5 miladiya ta 2019. A yau muna rana ta Asabar. Insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin suratul Zumar. Rana Alhamisi karatu na ƙarshe. Muna karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala ayata 43 da ayata 44. Muna cikin bayani akan su kuma lokaci yayi. Fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala abittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un. Allah ke cewa amittakhadhu bal baridai ittakhadhu min dunillahi, waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala sun riƙa kuma bayan Allah maɗaukakin sarki shufa'a'u, wasu masu ceto. Allah ke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ka faɗa musu su waɗanda suka ɗauki wani abu a matsayin abin ceto kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Awalau kanu la yamlikuna shay'an, a kasancewar halin waɗanda suka riƙa kuma bayan Allah ba su iya mallaka musu komai ba, bi ma'ana dukkan wani wanda zai riƙi wani abu wanda ba Allah ba a gobe kiyama ya yi kafafa da shi, to ka tabbatar da cewa dukkan wani wanda za ka yi riƙo da shi to dole ya zamanto rukun da za ka yi da shi iya da alaƙa da abin da yake addini ne. Amma in dai dan kai rukun da mutum ne saboda raɗin kanka ko kuma yanda shi ya faɗi maka, to waye ce maka shi wanda ka riƙa a kan zai yi ceto gobe kiyama? Shi Allah ya mallaka mashi wani abu. Awalau kanu la yamlikuna shay'an, ba su mallaki komai ba. Sannan kuma wala ya'qilun, ba su fasa hankalta, bi ma'ana ba sa iya fahimtar wani abun da har za su iya tsina nama wani wani abu a gobe kiyama. Mutum ne ya zo ya ɗauki irin su lata irin su asnam ɗin din dai ababen bauta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala da sunan cewa gobe kiyama za su taimaka maka, za su maka kaza, za su maka kaza, a daidai lokacin da su ƙin wanda kake takama a kan cewa za su maka ba wanda ya mallaka musu wani abu. Allah ke cewa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, aranar da wani rai bai ya iya tsina nama wata rai wani abu, al'amarin gaba ɗaya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Haka wannan yana karantar da mu cewa dukkan wanda za ka riƙa koma bayan Allah a kan ya cece ka gobe kiyama, to shi waye ya bashi mulkin wani abu a gobe kiyama ko kuma mulkin ceton ma a karan kanshi? Barantana har kai ka zaɓe shi a matsayin wanda zai cece ka. shine anan ubangiji subhanahu wataala yake jan hankalin masu imani akan cewa kar su zaman to irin waɗancan mutanen waɗanda za su riki wasu ababen ceto kuma bayan Allah subhanahu wataala kuma bayan irin ka'idar da Allah ya sa ta yin ceto sai Allah ya kara da cewa kun ka faɗa musu cewa lillahi shafa'atu jami'a shi ceton ka to kam gaba ɗayan ceto mallakar Allah ne subhanahu wataala saboda lahu mulku samawati wal ard Allah shike da mulkin sammai da ƙasai gaba ɗaya nashi ne bayin shi ne duk abin da ka gani a ciki nashi ne shi yake mallake da su to dan haka kuma ceton ma mallakar Allah ce subhanahu wataala lahu mulku samawati wal ard Allah ce summa ilayhi turja'un sannan zuwa ga Allah subhanahu wataala za a bayar da mutane kowa zai koma ga Allah subhanahu wataala kuma ya samu sakamakon abin da ya aikata a nan gidan duniya wannan aya qul lillahi shafa'atu jami'a tana karantar da mu abu na farko isbatu shafa'a lalle tabbas akwai ceto da za a yi gobe kiyama sai dai akwai ka'idodi na yin ceto dukkan wanda zai ceto ko kuma ceto a karan kanshi iya da ka'ida na farko wajibi ne a yarda cewa ceton mallakar Allah ne shi kadai abu na biyu dole a yarda cewa duk wanda zai ceton gobe kiyama Allah zai tabbatar da cewa da zai ceto na uku wanda za a ceta shi ma sai wanda Allah madaukakin sarki ya ambata kuma ya yarda da shi waɗannan ka'idodi su ne idan sun haɗu suke ba da ceton da addinin musulunci ya yarda da shi amma ceto irin na waɗanda za a riƙa ambatawa a baki ba tare da wata hujja ba to wannan babu wani dalili akan haka kaga abu na farko izinin ceton Allah ya ce man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni waye ya isa ya yi ceto a wajen Allah in ba da izinin shi babu sannan abu na biyu sai Allah ya yarda da wanda ba zai yi ceto a karan kanshi Allah yake cewa yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan sai ce la yatakallamuna shuf la yatakallamuna ba wanda yake da iko ne ya magana kaf illa man azina lahu arrahman wa qala sawaba sai wanda Allah ba shi izini daga kiyama ba wajen kayan ba kayan wasa bane ba ba wurin wasa bane ba farantana mutum daga nan ya rika faɗin maganganun da bai da dalili akai sannan kuma wanda za a ceta din shi ma kuma sai wanda Allah ya yarda akan a cece shi shine Allah ce wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a yace illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya ba da izini ga wanda Allah ya yarda da shi ga wanda Allah ya so ya ba da izini a cewa da ice ku sannan kuma wanda Allah ya yarda da shi ga Allah shi za a ce ta a ce ciwa da wani da wacce da wacce daga kenan ba kayan danganci bane ba wanda mutum zai miƙe a zai ce a zan yi ceto ko wani zai yi ceto ko da maka wancan wannan sannan a cikin wannan aya ta 43 za mu fahimci cewa isbatu shafa'atin muta'addida cewa ceton kala ne daban-daban kai alqur'ani zai ceto annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ceto sannan kuma akwai wasu ababe da dama wanda Allah ya ambata cewa mazalla ya tabbatar da cewa za su yi ceto to amma idan kana so ka shiga ƙarƙashin ceton waɗannan ababen da ake da kanka yanzu cewa za su yi ceto muka ce a wancan zama sai dai ka ce ya ubangiji ka sanya ni cikin wanda alqur'ani zai ceta ko kuma ya ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ceta ko kuma ya ubangiji ka sanya ni ƙarƙashin ceton masu ceto kaga anan duka wa kake roƙa kana roƙon allah subhanahu wataala wannan shine ka'ida amma haka kawai wani tsajalli tsabage huskarka ya ce wacce ni zan cece ki gobe kiyama wannan katsalandan ne cikin lamarin ubangiji kuma ke da ake faɗa wannan magana tabbas an rena ke kuma an tabbatar da cewa ke ɗin hukunci bai san wani abu a cikin addini ba saboda dukkan mutumin da ya san abin da yake iya da ido a cikin addini ba za a faɗa mishi wannan magana bai yarda. Sannan kuma wannan aya tana karantar da mu cewa isbatu mulkin lahi fis samawati wal ard, mulkin sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wa ta'ala. A ina muka fahimci haka? Allah ya ce lahu mulku samawati wal ard, na Allah ne mulkin sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu gaba ɗaya. Da haka duk abin da kaga yana faruwa to halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma yana faruwa da ƙarƙashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wannan aya tana karantar da mu isbatul ba'th wa ruju'i ila Allah li qawlihi ta'ala summa ilayhi turja'un. In muka duba ƙarshen aya za mu fahimci cewa akwai tabbatar da cewa za a tayar da bayi gobe kiyama, sannan kuma a musu sakamako akan abin da suka aikata, da inda Allah yake cewa summa ilayhi turja'un, sannan zuwa gare shi za a maida mu. Za a maida mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Turja'una, za a maida ku, ko kuna so ko kuka so, kun zaɓa ko ku zaɓa ba, ko kun yarda ko ku yarda ba. Idan aka ce wani za a maida ka, kaga maidawa daban yake da kai a raɗin kanka ka koma. To dalili akan cewa lalle za a mayar da bawa zuwa ga Allah shine a lokacin da mutuwa ta zo, la ta'tikum illa baghta, ba ta zo muku sai kwatsam, ba shiri, kana nan kana shirye shiryen morewar rayuwa, ka gina gida, ka yi wane ne, ka sayi kaza, ka sayi kaza, ka haɗa arkan duk wani rukuni na morewar rayuwa, sai malakul maut sai ya zo sai ya kwakwasa maka kowa, kuma dole ka amsa kira. Ka ga me aka maka a nan, inda za ka tambaye ta za a maida ka, ba za a maida ka ba. To summa ilayhi turja'una, sannan zuwa gare shi, zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za a mayar da mutane gaba ɗaya. Sannan kuma wannan gaba tana ƙara karantar da mu cewa al-inzaru wal bushara, akwai gargaɗi sannan kuma akwai bada al-bushiri. Gargaɗi akan cewa mutum kar ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ƙarshen ba zai kyau ba. Akwai al-bushiri akan cewa dukkan mutum mai imani to tabbas zai samu aikin da ya aikata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yana ƙaunar haɗuwa da Allah. Saboda dukkan mutum mai imani rayuwar duniya ba a bakin komai take a gare shi ba wahala. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Aljanna duniya gidan kaso take ga mai imani, sannan kuma aljanna ce ta mutumin da yake kafir. A wani wuri Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna mishi gidan wuta, an zagaye gidan wuta da abinda ran dan adam yake so. Dukkan wata shegantaka da ka sani to an kewaye gidan wuta da shi. Bi ma'ana aikata wannan ayyukan su ne kamar makullin samun makullin shiga gidan wuta. Kenan duk mutumin da zai biya ma zuciyar shi aikata abin da ya ga dama to kamar ya kwakwasa da kanshi ya shiga. Sannan kuma Allah ya ce an nuna mishi gidan aljanna, sai aka nuna mishi ita tana kewaye da abin da ran dan adam baya so. Sallah, azumi, karatun Qur'ani, zauwa wajen karatu, biyayya ga mahaifa, yin salatin annabi, hana ranka abin da take so in da banza ne da sauransu dai, sai yake an kewaye gidan aljanna da shi. To duk mutumin da zai saba wa zuciyar shi to kamar ya nemi makulli na gidan aljanna, kuma da izinin Allah zai shige shi. To mutum mai imani ana so ya kyautata alaka tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Wannan ita ce ka'ida, dukkan bawan da ke son haɗuwa da Allah to Allah ma zai so haɗuwa da shi. Dukkan wanda kuma yake kyamar haɗuwa da Allah to Allah ma zai kyamaci haɗuwa da shi. Da haka Muhammad Musa al-Usaymin yake cewa ƙarƙashin wannan hadisi fa idza alimna annana narji'u ila Allah, idan dai mun yarda cewa lalle za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan koma zuwa ga Allah tawadu ko kana so ko baka so kamar da muke bayani nan to sai dai kuma galibi aikin dan adam yana nuni akan cewa kamar ba zai koma zuwa ga Allah ba shi larama suke cewa lisanul hal imana ko da zuciyarka ta yarda amma aikinka yana fasarta kamar baka yarda ba to shine annabi malaka yake cewa fa innana nuhibbu liqa Allah haka muna so haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala amma wal kafir yakrahu liqa Allah duk mutumin da ke kawuri ne shi kuma yana kyama baya son haduwa da Allah dan haka zaka ga ko a gidan duniya bayya so a ce mishi Allah shi a bar shi ya rayu yanda ga dama yanda zuciyar shi ta tsara mishi ana ni daga ka ka ce Allah ya ce ko manzo Allah ya ce yana ji ka sa mishi tarnaki da baibayi ka hana rayuwa ta dai sanar daga an yi motsi aya daga an yi motsi hadisi sai ka ga bayya kaura irin wannan hira bayya kaura irin wannan zance shi dai kawai a zo a yi hira irin na duniya irin na ɗan duniya to wannan iya daga cikin alamun cewa bawan nan baya kaunar haduwa da Allah subhanahu wataala shi ne Allah ya ce fa man kana yarju liqa'a rabbihi dukkan mutumin da ke kaunar haduwa da ubangijin shi salim alim to faly'amal 'amalan salihan ya aikata aiki nagari sannan kuma wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kar ya hada ubangijin shi da kowa a cikin bauta wannan ita ce kaida dan haka ubangiji subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya mana magana akan abin da ya shahi ceto waɗanda suka bar hanyar gaskiya irin mu'tazila irin su ash'ari da sauran waɗanda firaq ad-dalla sauran turuq na sufaye duka sun kama wanda za su cece su tun anan gidan duniya malami su ko shehu su ko waliyin shi ya mutu alƙawarin zai kai shi aljanna zai cece shi gobe kiyama kuma ya yarda to wannan ayoyi suna mana magana akan cewa bari dai mutanen da suka roki suka riki wasu Allah subhanahu wataala akan abin da za su cece su a tambaye su wai shin waɗanda za su cece ku nan gobe kiyama ba la yamlikuna shay'an wala ya'qilun ba su mallaki komai ba ko ba su iya hankaltar komai a gobe kiyama su ma da kansu ta kan zige shine Bahaushe yake cewa idan ana ta kai ba a ta kaya idan ana ta kai ba a ta kaya ma'ana su ma ta kan zige ba don can wanda za a ce ta ba sannan kuma Allah ya ce ka ba su labari ƙarshe raskwaron magana lillahi shafa'atu jami'a ceto da Allah ne ka tukan dan lahu mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai nashi ne kuma zuwa gare shi ku za a bayar da ku kuma ceton nan aka maida ku zuwa ga Allah ne a can ne za a yi ceton dan kenan dukkan wanda zai ɗauki wani abin ceto daban wanda addini bai yarda da shi ba to ya tabbatar da cewa ya kama rubabban igiya wanda kuma tabbas tsinkakka ce tun ba kan ya kama ta to bayan waɗannan ayoyi aya ta 45 Allah yake cewa wa idza zikira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun wa idza zikira Allah idan aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu shi daya tilo aka ce a ambaci Allah shi kadai ka a ambaci kowa Allah ke ce ishma'azzat sai ya samu kumci qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah zakatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai kaga zuciyarsu tana gudu wannan maganar da aka faɗi ta ambatan Allah shi kadai sai kaga zuciyar ta shiga cikin wani hali na damuwa da fusata su ce dan mi Allah kadai za a ambata ba za a ambaci wani shine ana Allah ya ce wa idza zikira Allah bi ma'ana idan aka yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala ta bangaren ambatan shi da tsarkake shi a cikin bauta kuma da cewa shi ne ubangiji abun bauta daya sannan kuma wa anna ghayruhu la yastahiqu al-ibada dukkan wani wanda ba Allah ba bai cancanta bauta mai ba ubangiji subhanahu wa ta'ala bauta mishi da zaka ya cancanta ne ka bauta mishi yastahiqu lasta mujbar ba tilasta ka ce ba ana nuna maka cancanta ce da dacewa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala akan ka bauta mishi daka zai rika baka labarin shi halitta sammai ya halitta kasa ya halitta itace ya halitta ruwa ya halitta sama ya halitta kasa ya halitta duwatsu kai ma a karan kanka shi halitta ne kuma kai kinnin a karan kanka ka duba halittar da Allah ya maka ita kadai ta isa ta gane girman Allah da cancantar Allah akan abota mu shi kadai dan shi ubangiji ka'idar shi wa fi kulli shay'in lahu ayatan tadullu ala annahu wahid duk abinda halitta Allah ne in ka tsaya kai tsayi zaka gane cewa lalle akwai alama da take nuna cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanta abauta ma baya halatta ahad ashruku wa cikin bauta shine Allah ke cewa masu imani wa fi anfusikum afala tubsirun bima'ana kai a karan kanka ka duba ka tsaya ka ga yanda Allah ya rakaba halittanka yanda Allah ya halicce ka ya maka ji ya maka gani ya maka kafafuwa ya maka hannuwa ya maka harshe ya baka damar dandano ya baka damar kaza ya baka damar kaza wannan bai kamata ba ya sa bawa ya gane girman Allah subhanahu wataala akan yabota wa Allah kuma ya san cewa Allahu yastahiqu Allah ya cancanta ne akan abota mushi to shi ubangiji subhanahu wataala shi cancanta ce yayi akan abota mushi duk abin da kake gani nashi ne kuma karkashin arziki shi kake tafiya sannan kuma a bangaren da ya shafi biyayya ga Allah din ba a ko wasu bangaren wanda wajibi ne ba wa ko da kafiri ne dole sai yayi biyayya ga Allah subhanahu wataala a cikin wadannan abubuwa misali yanzu misali da adam ya kai ya kawo ya rika jin cewa wuyan shi yayi kwari ya ce ni daga yau na doke wa kaina shan ruwa ko kuma daga yau na dauke wa kaina tsugunni na bawali ko bayan gari ya isa mu daka akwai wanda ya isa yayi zanga-zanga ya nuna cewa wannan matakin da Allah ya dauka a wannan bangare shi bai yarda da shi ba an samu ba za a samu ba dole ka biyayya aw'an aw kara ko kana so ko baka so dole sai ka yi biyayya kafafuwan da Allah maka za ka yi tahiyya aka sunna Allah ta farlanda ka ce a kai ba za ka yi tahiyya da kafafuwa ba da hannuwa ka za ka yi tahiyya yana yiwa ko kuma ka ce za ka juya ƙasa kanka ya koma ƙasa kafafuwa su koma sama yana yiwa ba zai yi ba dole kuma dan Allah da a cikin wannan abubuwa dan haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yastahiqu an yu'bad cancanta yake akan ci abota mushi to shi ne Allah ke cewa idan aka ambaci Allah shi kadai sannan kuma ambatan Allah iya daga cikin ajallu ta'at ibadu wanda suke suna da girma ibadun da Allah madaukakin sarki yake so bawa ya yawaita yin su zikrullah ambatan Allah subhanahu wataala Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ya kullu kai imani ku ambaci Allah ambato mai yawa kaga ambato yace mai yawa limana biduni limit ba wani iyaka biduni hadd kawai ki ambaci Allah ambato mai yawa sai dai yanzu abin da ake bukata anan a yanayin ambatan Allah yaya kamata mu sai ambaci Allah ayoyi da yawa sun mana magana akan abin da ya shafi ambatan Allah subhanahu wataala tun daga inda Allah yake cewa a cikin suratul ma'ida aya ta 191 Allah yake cewa innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal baytiri wa yasuddakum an dhikrillah kada shaytan da kai su gugurmayan da yake yi so yake ya cire dan adam daga ambatan Allah subhanahu wataala saboda ya san in ka bar ambatan Allah to kin rage kin Allah kenan sannan cikin anfal Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah aka ambaci Allah zukatansu za su raurawa sannan kuma aka karanta musu ayoyin Allah zadatul imani sai abin ya kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna da Allah suka dogara sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sai ya ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub waɗanda suka yi imani ku fasani cewa kadai da ambatan Allah ne zukatansu suke samun nutsuwa kuma ku saurara da ambatan Allah ne zuciyar ɗan adam take samun nutsuwa ba a cikin kade kade ba ko wake wake ko bushe bushe da sauransu. Sannan kuma Allah ya kara ambata mana cewa iya daga cikin siffan ɗan gwagwarmaya, bi ma'ana waɗanda suke rayuwa rayuwa managarciya, ya ce rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah, wasu gwarazan mazaje ne, la tulhihim tijaratu, wani harakan kasuwanci bai shagaltar da su, wala bay'in ko kuma saye da sayarwa, an zikrillah game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, suna ambaton Allah ambato mai yawa, za su tsayar da sallah, su bayar da zaka, suna jin tsoron wata rana wadda za ta zo a nan gaba. Sannan kuma Allah ke bawa labarin utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari, sai ce wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Haka Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, sai ce wa zakara Allah katira, ya ambaci Allah ambato mai yawa. Haka Allah ce afaman shara'a Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbihi fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillahi, bi ma'ana bal da walaqanci da azaba ya tabbata ga wadanda zuciyarsu ta kekashe akan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, ba su ambaton Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkur, yace ka mathali al hajj wal mayt, misalin mutumin da ke ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah, macen da take ambaton Allah da wanda bata ambaton Allah, mazalla ce kamar misalin rayayyen mutum ne da macece, kamar mutum ne mai rai da gawa. Waye rayayye mai ambaton Allah, waye macecen nan shine wannan wanda bai ambata Allah ko da yana raye. Saboda rayuwar da kake da lumashin da kake, in ba imani da Allah aikin banza ne kake, rayuwa kuma tana amfani. Da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin masu imani kwarai da gaske akan su ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato mai yawa, wanda wannan zai gadar musu da samun matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Can Allah ke ba mu labarin cewa mutanen banza istahwaza alaihimu shaytan, sai ce fa ansahum zikrullah, shaytan ya zo ya rikita su ya yi wasa da su, sai ya mantar da su ambaton Allah. To shine anan Allah ke cewa wa idza zikrullah, idan aka ambaci Allah wahdahu shi kadai, to kuma anan ya kamata mu san cewa ambaton Allah ma kala biyu ne. Akwai zikrullah ala nahji sunnah, sannan kuma akwai zikrullah ala nahji bid'a. Akwai ambaton Allah akan tsarin sunna yanda annabi ya karantar, sannan kuma akwai ambaton Allah akan tsarin bid'a. Hatta a wannan bangaren aiki ne mai lada, amma kuma shaitan bai yarda ya bar ka ba ka yi shi ka wanda ka samu wannan lada, sai ya shigo don ya fitar da kai, sai ya raya wa wasu daga cikin jama'a ambaton Allah ana ɗaga sauti, ambaton Allah ana bugan cinyoyi ko ana bugan kirji ko ana makamancin wannan, wanda za ka ga a riƙa cewa ambaton Allah ne har da ganga da fiyano da wacece da wane ne. Kaga aikin alheri ne, amma bai yarda ya bar ɗan adam ya yi shi ba a haka ne, sai zai sayo shi da abinda ya tabbatar da ɗan yi shi akan wannan tsarin, bai yi shi akan tsarin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Da ka bai da lada, haka ambaton Allah nutsuwa yake sa ma ɗan adam. Ambaton Allah yana sa Ubangiji subhanahu wataala ya bawan nan ya samu kusanci a wajen Allah. Me Allah yake cewa a cikin hadisin Qudsi, bawa na bai ambace ni ba a wani waje a cikin wasu jama'a, Allah ce face sai na ambace shi a cikin jama'ar da ta yi alheri akan jama'ar da ya ambace ni a cikin su. Allah zai ambace sunanki a wajen mala'iku wacce ƴar wani ta ambace ni. Minti nawa kike bukata don aiwatar da wannan aikin? Nawa kike bukata kashewa don aiwatar da wannan aikin? Ba a bukata wani lokaci da yawa, ba a bukata wasu kuɗi da yawa. Subhanallahi, alhamdulillahi, Allahu akbar, ka yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka ambaci Allah. Halishen ka ya zama to danye ne a wajen ambata Allah. To ana bukata dukkan mutum mai imani ya kasance akan wannan tsari. To in aka ambaci Allah shi kadai, yanzu me yake faruwa ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai zuciyar waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai ta shiga cikin kunci dan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo yake cewa a ambaci Allah shi kadai a bauta wa Allah shi kadai Quraysh suka ce to kai aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab yanzu duk allolin da muke da gaba ɗaya da a ce wai a dauki abun bautan abota ya zama to guda daya suka ce lalle a cikin haka akwai abun mamaki me ya faru da su zuciyar ta samu kumci dan an ce a kirayi Allah kadai yanzu anan zaka ji mutun yana kohon baki yana kaza an ce a bauta wa Allah akan tsarin littafin Allah da hadisin manzon Allah sai ya rika ga cewa an takura mutane a bar su kowa ya abin da ya dama yayi gargajiyar shi yayi bid'ar shi yayi abin da malamin shi ya hodi sawa'ul yayi da Qur'ani ko bai da Qur'ani ba ko ya da hadisi ko bai da hadisi ba ka tabbatar da cewa dukkan bautan Allah da zaka yi in ne bai kan tsarin littafin Allah da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikin manzon Allah ai ka karanta a cikin Qur'ani Allah ya ce amilatun nasiba an yi aiki an gaji kuma babu lada bid'a ce ka karanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd dukkan wanda ya kiri wani abu a cikin wannan lamarin namu na rayuwar duniya ake ni ana ne lamarin na rayuwar duniya ko kuma lamarin addini lamarin addini tunda manzo Allah sai da tahdidin abun bi kulli dukka yace fi amrina hadha a cikin wannan al'amarin namu na addini eh saboda mutun ya rera ta kai sa ga mai rubuta ai mi kurba bid'a ne ai fanka ma bid'a ce zuwa gidan radio bid'a ne shiga cikin kafafen watsa tele da wane ne bid'a ce manzon Allah ya aike da mi kuro ya aike da wane ne wannan bid'a ce a duniya ce ba bid'a ba ce ba a addinin ce me yake cewa kalmar bid'a shine abu sabo wanda ba a san shi a baya ba to shi kuma kashi biyu ne shi wanda yake na addini shine ba a yarda ba ni ko ke ko su ko mu mu kirkiri wani abu a yau wanda wancan jilul awwal ba san shi ba haka kawai mutum ya mai gaba ya ce ya kamata a yi kaza a wani abu addini bai rada wannan in kuma ka ce za a yi to dole ka kada ni tunda an yi wasu mutanen da suka bauta wa Allah kuma Allah ya tabbatar da cewa waɗannan ƴan aljanna ne ulaika humul mu'minuna haqqan Allah ya ce wannan su ne masu imani da gaske sun yi an gani kuma Allah ya yabe su yanzu bayan su kuma lokaci sai ka zo ka kirkiro na abu ka ce ai duk wanda bai bi hanya kaza ba ba zai samu rahama ba to waɗancan da suka bauta wa Allah kafin a yi ga kai da ka kirkiro wannan abu ma da haka muna buƙatar wajibi ne munusu munusu san meye muke buƙatar yi a cikin addinin mu ba kuma kawai mutum ya tsaka ga mai kamata ta taraki ba aya ba hadisi ya bugar da hankalinka ya nuna maka za ka ji a radio mutum da sunan malami na cewa Allah ya aiki da miku ai sha bid'a waye ce alka aiki da miku da wannan lana wanda bai maza ba shi gudu wani wata ba don haka wannan wani abubuwa da Allah ya kawo su na nigiba na rayuwa na sadar da sako da sauransu ba wanda ya magana cewa addini ne su ko wani jirgin sama a ce in ahlus sunna ne kai ka hauje ki ka sai yake haji daga nan Allah yake cewa wal khayla wal bighala wal hamila litarkabuha wa zina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun da alfadari da doki da wane ne Allah ya ce ya halicce su ni'ima ce a gare ku su doke ku su doki kayan ku sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma zai halicce abin da kuma ku sai ne zuwa ga sunan abubuwan da muke gani a yau na jirgin sama mota ce wane ne wane ne amma ana magana abota wa Allah a samu lada sai ka ji mutum yana kawo ka hili magana jirgin sama magana wane ne kawai don ya wawantar da hankalinka ya kafa karkara
ana magana aikin da zaka yi ka samu lada to dole sai da dalili to shi ne ana ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa idan aka ambaci Allah kadai sai ka ga wasu suna samun kuncin zuciya yani za su bukatar suna nisanta wannan magana ko ba sa santa a ina ake samun su su waɗannan mutanen Allah ya ce wa idza zukira alladhina min duni amma in aka ambaci wani wanda ba Allah aka kama su don wani malami shi ko shehu shi ko wali shi a lokacin sai ka ji ana radiyallahu anhu ana maimaita sunan shi ana wane ne wane ne za ka ji haka a wajen bid'a a yi ta kama sunan Allah ko aka amma daga an ambaci wannan malamin sai ka ji an ɗauki wata radiyallahu anhu ko rahimahullahu ko kaza ko kaza kamar wannan وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ إِذَا أَكَ أَمْبَتُ وَلِي أَلَّا إِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ الْأَصْنَامُ أَكَ يَكُمَ أَثْنَى عَلَيْهَا أَكَ أَمْبَتُ كُمَ كَيْ وَأَكَ أَمْبَتُ وَسُوَنْ لَأَكَ يَكَ يَعَجَ تَبَرَكَ اللَّهِ لِي أَكَ يَبُوْ أَكَنْسُ سيكت أنا عشاء الله مالا لا أنا ألوى أن الله 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 يخاف من تاجة أنت وأنا مثلا ما تنسي لبنيك وأنا كذا 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 sai kaji ana wasu an fito na mutum yana jin daɗi a cikin zuciyarsa cewa ga abin da ya kamata a faɗi wa mutane tun daga wani a cikin ƙasar da wani da sunan malami ne ya je samu wasu ɗan ƙauye wasu bare-bare wai yana bayyana musu matsayin irinsu su zo kamar an suka zo ƙauyen kamar ƙauyen ne ya samu ni'imtuwa da jin daɗi an karrama shi an mai an kai shi matuƙa a dalilin wannan malamin ya zo kamar da wani sha'ir lokacin da ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala in zakartu Muhammadan fi qasidati yace falaqad madahtu qasidati bi Muhammadin idan na sanya sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin qasidata yace to haƙiƙa qasidata wace na ma gatar da Abu Sura Muhammad a cikin ta wannan haka yake to amma shi wace shi ma yana ga da shi da zurriyar shi da sauran wanda za su biyo baya wai yake hudi wa alƙawarin cewa wai lumfashin arifi lumfashi ɗaya ya zo ƙauye ku yi lumfashi su ɗaya wai ya yi ya muku alheri a yi shekara 40 ana muku ruwa wallahi a nan jira ta faɗo na kaga me yake so mutane su riƙa girman shi ba magana girman ka ake ba kamar da mutane ayar Qur'ani da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aiki su mota wa Allah su ga aljanna ina ran mutane da kai an yi addini bakka ne kuma za a yi bakka ne musulunci na kamar bakka da kat inta musulmi ne kai tsammani ne ake su ko da aka hudu musu haka subhanallahi malam wurin sai rikici wallahi azbi dai ina da da wurin ya rikici malam ana ta jin daɗi a wai arifi ya zo ya yi numfashi a ƙasar a ƙauyen su ya ne musu alheri a kan shekara 40 ana musu ruwa yanzu ko maulidi maulidi nan da ake yi ka lura mana yanzu manzon Allah ba an samu shi kishiya ba a cikin masu yin ma ko ba samu shi kishiya ba in aka yi na manzon Allah aka ƙare aya ko nono da ake yi kuma ko babu har ana gayyata a radiyo a ina da mutane su je wuri kaza ana kaza shi ne malamai suke cewa min jaza as-sayyi'a as-sayyi'atu ba'da na daga cikin sakamakon aikin banza kuma aikin banza zai sake biyowa baya kaga da daga har aka ce mu ahlus sunna suka ce kuna kaza wannan aikin bid'a ne bai cikin tsarin addini me yasa law kana khairan la da sahabbai sun rike sun riga yau aka tashi amma duk yadda suke kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai haka akwai tsarin da aka dora su ke bautawa Allah aka ce musu ba haka ne kawai aka ce a musu san manzo Allah wa annabi kaza 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 yanzu a kwara biyu sai ya zama to banda na manzo Allah kuma yanzu wani ya kana malamin shi kuma amma wani tambaya har sai ya rayi wani wani tsoho aka ce wa akara Allah kai ma da dan kawo kuma ayyan mawlidinka yace in kun ka cancanta sai ku yi mana kenan me yake ba da dama shi ma an ya mutu amin wani ma an ya mutu amin wani ma an ya mutu amin وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إذا aka abbatu wani wanda ba Allah ba sai kaga zukatun su fuskokin su suna jin dadi suna nuna cewa abin da ya kamata a yi kenan kuma aka ci kafar da barkan Allah wannan abu bai ba ta babaki da tausayi sai kaji da cikin ayyuka wallahi mutane suna nan bus san Allah bus san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dora su su da kishi na addini da son addini to jagororin addini sai suka shiga suka ba su abu a jume sai da mutumin da kake tsoron malamin su ba ka tsoron Allah ba wa idza zukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun malaka ta wannan aya tana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko shiddatu karahati ha'ula'i li dhikrillahi wa tauhidi duk mutumin da mushriki ne ya tsali ayi magana tauhidi a ce an dayar da Allah to su kuma hankali su tashi sannan kuma wannan aya tana karantar da mu cewa annal insana mata wajada ismi izazan min shari'atillah duk lokacin da kika ji ana karanta ayatul qur'ani kina samun takuruwa biki jin dadi biki walwala fa inna fihi shabhan bil ha'ula'i to akwai kamanceceniya da waɗannan mutane wanda aka ambaci wannan Allah suke jin dadi aka ambaci Allah ba sa jin dadi da ka mi hankali yanzu misali ko radio za ta kama radio ana shafa labari su mi ba wannan za ta tsaya ko awa nawa za ta biki gajiya in an kare mu aka rika kina kamar ki jayo a wanda za a yi a gaban na gobe shi ma ya zo yanzu a fiye shi amma kina kama wa'azi a Allah za ki sauya tasha in a tere ne za ki sauya in a wane ne ma za ki sauya ga sunna TV ga Africa TV ga Manara ga Watete ga wane ne amma daga an je gidan ki banda sauraro ba wani kike gani shaba akwai kamanceceniya kana kuma yi wane ne su za ki takallu bita gajiya ko amma bita yi amma daga an sa wa azan awa ai zake isa wa to daga duk mutumin da yake kan wannan matsayi ya ci gaba cikin imani shi shine malik muhammad bin salim sallallahu alaihi wasallam yake cewa anan akwai kamanceceniya idan mutumin da ya zama su aka ambaci Allah baka jin dadi aka ambaci dokar Allah kana jin kamar an takura maka to gaskiya akwai matsala cikin imani ka sannan kuma wannan aya tana karantar da mu shiddat ta'liq ha'ula bi aslamihim lalle waɗannan mutane suna da tsananin ratayuwa da waɗannan kuma kallan su kamar yadda wasu suke da tsananin ratayuwa da malaman da aka dora musu a matsayin jagoran addini su haɗe musu girman Allah su haɗe musu girman kansu wallahi wasu abubuwa in ka ji su hankalin ka baya kasan da hore ne daga baki ce hoyi wai Abu Hurairah kullum ya zo gidan shi a yanzu ba Abu Hurairah da kake azaban Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kullum ya zo gidan shi sannan kuma wannan aya tana karantar da mu'annal insana qad yastabshir bisu wa ma yukhalifu al-fitra yana yi wa dan adam idan ya zama tuya sa kai cikin hayaniya na rashin fahimtar addini to sai ya saba wa fitrar da Allah ya halicce shi akai maimakon bauta wa Allah sai bige wa rika bauta wa wasu bayan Allah da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu wa idza zikira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikira alladina min dunihi idza hum yastabshirun idan aka ambaci wani wanda ba Allah ba idza hum yastabshirun sai da cewa suna jin dadi ba su da matsala amma in dai za a ambaci Allah to zaka ji cewa zukatan sun samu takuruwa sun samu umci saboda suna da ba haka ya kamata a yi ba aya ta gaba ubangiji subhanahu wataala yake ce mana qul illahumma fa'ila samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu bihi yakhtalifun a wannan aya ubangiji subhanahu wataala yake jan hankalin mutane cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka fadi musu allahumma bi ma'ana ya allah ya khaliqu samawati wal ard ya allah ya mahaliccin sammai da kasai kul ka fadi musu ya allah mahaliccin sammai da kasai kuma sannan alibal ghaibi wash shahada masalin abinda yake fake imani abinda yake gaibi ne abinda bai bayyana hili ba wash shahada da abinda kuma yake bayyane a karar kowa ya sani ay alibal ghaibi wa huwa kullu ma ghaba an al absar wal hawas duk abinda ya zama to idan da da baya gane shi kuma hannu shi bai iya taba shi hanci shi bai iya shaka kunnen shi bai iya saurara shi to wannan abin da yake faken da ba san shi ba shi Allah madaukake sarki ya san wannan sannan kuma za mu iya cewa Allah shine mafimar shine masalin ilimin gaibi kuma duk abin da yake fake duk abin da yake koyi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun bal idaraka 'ilmuhum fil akhirati bal hum fi shakkin minha bal hum minha 'amun كان الله يتوى عنده مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا أن شيء مثلا الغيب باب وانت يسن غيبه هو أبوه سبحانه وتعالى جملة وتفصيلة abin da yake na gaibi kaji wani ya ba da labari to Allah ya ba shi labari kaza 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 ta hanyar mala'ika a ba da labari amma ba za ka taga ba sai ka ce manzo Allah ya san gaibi ba manzo Allah ya san gaibi ba Allah ya ce kul ka faɗa musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah cikin sammai da tsaye gaba ɗaya kaf babu wanda zai gaibi ko Allah subhanahu wa ta'ala ba amma a yau dan bid'a zai tsaya ya ja akan cewa ai manzon Allah ya san gaibi ba wai yana nihin manzon Allah ba a in kai yanzu da manzon Allah ya sani sai a ce ba to al ulama ko warasatu anbiya ai malamai magada annabawa ne sai ko ku abu sai aje akan malamin shi so ne yake ka yarda cewa malamin shi ya san gani alhali da dalilai sun tabbata karara wanda musu koka wani ma'ana da yake cewa ba wanda san gani sai Allah la ya'lamu man fis samawati bai san ba wanda ya sani wanda yake cikin sammai da suke cikin katsai al-ghaiba ba wanda ya san gaibi illa Allah sai Allah shi kadai Allah ce wa ma yashuruna ayyana yub'atsun ko ba wanda ya sani da za a dawo daga cikin kaburin su ko akwai ba inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaiba wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taktubu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut yace inna Allah alimun khabir ilimin shi ne nashi na shi kadai in fara da bihi duna bai Allah yake banta da wannan ilimi ba wani wanda ya san ilimi da ba shi ba a ai manzo Allah ya san gaibi a cewa illa ma ulil kalamin rasulin sai akwai gumana sai abin da Allah ya ga dama ne ya sanar wani bangare ya sanar da wani wani amma ilimin gaibi ilimi ne da Allah shi kadai yake banta da shi da wajibi da abubuwa da aqida mutum ya hankali su wanda gaibi ne ba wanda san shi sai Allah kar ka nemi sani shi wani abu ya ce a aje a duba miki wane ne dauka wane ne kaza 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 da sauran su kuna zuwa wajen dan duba wajen dan wane ne dan alai ko maka gaibi ne kana shiga gonar Allah subhanahu wa ta'ala zaka halaka da kanka duk mutumin da yace maka wannan Allah san gaibi بعد آية القرآن المعجز أمرس أدين كما أتكر رأي ورمان ذا الله وسو أبو هو سنوه ورسك تبتر نتي ورمان ذا الله لنبي بي لذا تسكيل ألوك تندى ونمنا هكيد فعبد الله لو أبيت أنسى نسك الزركي آئشة دا أيكة أيكة لدنا كم؟ كما تسكيل خودك wannan ruhun da ake mata a zasu a ciki a dora saman rakumi Aisha bata da yamba bata da bata yi shekaru da yawa wanda za ta yi da wuri kuma kawai sai da zasu dauke shi mutane da majiya kanni wanda ya kama ta wanda ya kama ta wanda ya kama ta suka dauke kawai suka dora saman rakumi zannan suna tsammanin cewa Aisha tana cikin shi wannan kuma a cikin tawaga har da manzo Allah in ya san gari bai da wata yi yace kai ku ta Aisha ta ce ne mun sarkanta uri kaza kuga ta dawo ake kuma da duk amma ba wanda idan ka ka nema wanda bai bukatar ka ta dawo sai ka dike waɗannan su magana sun ɗauki tawaga gaba ɗaya sun tafi sai ta zauna a wannan wurin ta ce tabbas ɗin suka yi gaba sai gaba ta nake nan za su dawo wanda suka tashi sai su ɗauki ta. To akwai wani bawan Allah daga cikin safe shi kuma ƙarshe yake tsayawa mana ko da a ce an yi manto wani abu kenan shi sai ya ɗauko yana tsaya daga bayan tawaga. Da ya zo da ya ga Aisha yana ganin ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da ya wuce kawai ya sunkuya rakumi Aisha ta hawa. To suna tinkawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wato munafukai kawai sai aka rika ai ba abin da jama'a da kai shi ne ta khalas. Idan manzon Allah ya san gaibi an tafi Aisha wata cikin saurin kinnan ba za ta yi ba. Sannan kuma wannan matsalar sai da ta kai kusan wata guda ba a yi wa'ayi ba. Madina ta shiga cikin wani irin yanayi, manzon Allah ya shiga cikin wani irin yanayi, Aisha ta shiga cikin wani irin yanayi, uwaye ta shiga cikin wani yanayi. Manzon Allah ya rubuta kiran su Aliyu yana tambayar su shawara wai yaya kamata yi. In ya san gaibi an yi haka? Ba zai ba. To akwai mawaƙis da dama da suke tabbatar da tare manzon Allah ya san gaibi ba. Amma ɗan bid'a saboda yana so ya tabbatar abu akan malami kenan in ka yarda manzon Allah ya sani to ulama warkul anbiya malami shi ya sani kenan daga nan kuma shi ko sai da ta. Da haka Allah shi ne alimul ghaib wash shahada kuma duk abin da ke bayyana ma ubangiji ya sani shi. Da abin da zai yake fake da wanda yake bayyane gaba ɗaya yana da kashin kulawar ubangiji subhanahu wa ta'ala kafin ba ka aikata Allah ya san za ka aikata kai inna wani dan wani ko wacce dan wani za ki aikata kaza a wuri kaza a lokaci kaza a cikin kasa kaza a cikin bangare kaza a cikin yanayi kaza ba abin da Allah ya sani ba. Wanda har a wannan bangaren akwai matsala bangaren da yake sufaye suna ga cewa wai Allah shi abubuwan ne ya sani a kaman a dunkule amma da ya kai inda yake ciki suna ga cewa bai sani ba. Subhanallah. Da aka wajibi da mutum ya duba addinin shi da kyau karka sa son zuciya ni ya tabbata cikin addinin shi. Alimul ghaibi wash shahadati Allah shine masanin abin da ke fage shine masanin abin da yake bayyane. Anta tahkumu baina ibadika Allah ne zai hukunci tsakanin bayin shi fima kanu fihi yakhtalifuna a cikin abin da suka tsance suna sassafawa wannan yace sunna wannan yace bid'a wannan yace ya halatta wannan yace bai halatta ba wannan yace kaza wannan yace kaza karshe dai gaba ɗaya za a haɗa komai za a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala summa ruddu ila Allahi mawlahu al-haq ala lahu al-hukmu wa huwa aslamu al-hasibin Allah zai wa kowa hisabi akan abin da ya aikata. Da kaka da mu abin da ka tabbatar da addini ne kai shi duk yanda ɗan garin da magana za su yi surutu akan ka su yi surutu su kare kai dai ka san in aka je an wajen an ta ta'kumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun kana hujjar zaka ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah an ce kaza wani kaza manzo Allah ce kaza sahabbai sun bace kaza na bi tsaro Allah akan wannan tsari magana ta rige ta kai amma duk wanda zai bauta wa Allah akan tsarin bid'a ƙarin abin da ba haka nan ba to tsamani kuma ina huta babu sai dai ce maka an ce ba ka bani ba sai dai mutum ya ce maka an ce ai an ce kaza waye wannan shine abin da a cikin littawar furu'a tun daga mataki irin na farko a cikin adali me yake jan kullun ka ce ba kai ilimin da zaka gyara aqidarka kuma kai ilimin da zaka gyara farillarka ya fi da ba ka kawo ka bar addini ka a hannun an ce an ce an ce an ce an ce waye ce waye ce zuwa da daga Allah ka ce an ce kai ka isa cikin karu ubangiji da magana an ce waye ce wani me yasa kai kaza saboda aya kaza saboda hadisi kaza saboda an kunce ta kaza amma ka zo gaba ɗaya addini ka kai gaba ɗaya an ce ne wani misali jere da sallar da yake kace ka maka dalili sai zama tashi ne sannan kuma yanzu ya ta abin da ya ga dama a cikin addini kuma da sunan addini kuma a lokacin da wani yace abu kaza ba haka nan bane kaza da saboda dalili kaza da dalili kaza shi wannan jahili zai mara magana jahili da kutub jahili da murakkab la yadri wala yadri annahu la yadri amma da shi zai ga dama addini. Dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi sakamako a tsakanin bayi a kan abin da ya kasance suna sassafawa a kai wanda ya ce daidai wanda ya ce ba daidai wanda ya ce kaza wani kuma ya zo ya ce ai shi ya rasa suwa zai yi Allah ya tabbatar da Al-Qur'ani mai girma ya aika da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka bayanin addini yayin shekara 23 ana nan daga bayani sannan ko bayanin da suka ci gaba ake yin su yau shekara 1400 da wasu abubuwa wai kuma a yau kaga mutum ya zata gaba ya ce ai shi ya rasa inda zai amma ba al'amari shi na rayuwa zai tsaya ya garje ya bincika sosai ya ga menene abin da ya dace a bangaren addini ba ruwa ya rasa inda zai har yake ga kamar iya da dama iya da liberty iya da hurriya akan can shi ma ya abin da yake so addini dalili ne in kana da kai an fakar kuma ka shawo kai kuma dan haka ubangiji zai hukunci a gaban kiyama tsakanin baya akan abin da suka kasance suna sassabawa akai za a yi gaskiyar lamarin da ke faruwa Allah ce walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyamah wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un Allah ce walau anna lillazina zalamu ai waɗanda suka zalunci kawunansu suka yi shirka suka yi saɓon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce lau anna lahum inda ya kasance lau anna lillazina zalamu da ya kasance sun mallaka ma fil ardi abinda ke cikin duniya gaba daya a ce mulkin shi ne nashi ne kuɗin da ke ciki da mulkin da ke ciki da duk abinda ke ciki na abinda Allah ya zuba a saman doron ƙasa a ce nashi ne jami'an Allah ya ce gaba daya wa mithluhu ma'ahu da kwatankwace shi tare da shi ba ma irin duniyar ba alimka ta Allah ce laftadaw bihi da sun bada shi a matsayin fansa min su'il azabi yawm al-qiyama daga mummunar azaba mai tsanani wanda za su bansu kansu a cikin gobe kiyama idan aka yi tsabi bawa aka tabbatar da cewa ɗan wuta ne to inda iya da irin duniya ba magarin da magarin ba ba dukiyar waye ba dukiyar take cikin duniya gaba daya a ce mulke shi ne duk abin da ke cikin duniya da mulke shi ne kuma da irin shi tare da shi din zai iya bada wa dan ya fanshi kai shi daga azabar Allah mai radadi to dan uwa kai ka kai wanda matsayi tunda nan labari ne ake baka kuma karshe za a nuna maka cewa abin ko da kana da bayyanuwa to yanzu da yake yi ba kai kokari ka saki kanka aikata ka sabbabar da zaka je ka rika wannan tunani ka rika wannan da dama kana tauna ya kana kiran ya wailata laitani kai tura kai kaza na karka kai zuwa wannan matsayi ka gyara tun da yanzu law anna inda suna da lillazina zalamu ma fi ardi jami'an wa mithluhu ba'd laftadaw bihi min su'il adhab yawm al-qiyamah Allah ce wa badalahu min allahi ma lam yakunu yahtasibun ya bayyana a gare su karara a gaban Allah mai girma da buwaya abinda ba su tsammani ba ba ta cewa a idza mitna wa kunna turaban wa idza mat a inna la madinuna a idza mitna wa kunna turaban wa idza mat a inna la mab'uthuna aw aba'una al-awwaluna Allah ce ka ba su amsan kul innal awwalina wal akhirina la mab'uthuna ila liqa'i yawmin ma'lum ثم انهم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون suna cewa wai mun mutu mun narke mun zama wale ne mun zama wale ne mun zama gashi yanzu za a tayar da mu bayan mun mutu Allah ce kwarai ga wasu ba uwayen ku ba su kauce da yanzu su dan haka bawa yi maka shi adalci yi maka shi insafi ta ɓangaren aikata ayyuka madagarta tun da kai ranar da zai je da dama in sha Allah ta'ala a laifin wata mutakar ta kasancewar lokaci ya dare kenan gobe za mu dasa daga inda muka tsaya za mu karanta aya ta 47 mu sake mai tata sannan kuma ta 48 in sha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim